shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Shirin yau da gobe yana magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma maganar kenan.
Haka yake Zara'u, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu ne yau mun samu bakuncin wani dan majalisar wakilai da kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa, inda za su tattauna akan lamarin tsaron Najeriya.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a Abuja karkashin jagorancin wakilan sashen Hausa Hawwa Umar da Nasir Adam Elhikaya. Kamar yadda na bayyana a farkon shirin, yau mun samu bakuncin dan majalisar wakilai mai gari Bello Kasimu da mai sharhi Bashir Baba.
Duk fadin Najeriya an kika kasafta a kalubalen tsaro da yake fuskantar kasar nan tamu, an kika ce kashi 80 daga cikin 100 na matsalar tsaro a Najeriya ta fuka, arewacin Najeriya ta fuka mali. Kuma wani abu babban abin da yake da daura kai shine duk wata babbar kujera da ta shafi harkar tsaro a Najeriya dan arewa ke kanta. Amma muke nan a cikin wannan irin bala'i, daga ba a yanka mu ba sai a sace mu, an maida mu bayi a cikin kasar mu, an danke ka, a dauke ka, a daji da kai, a sa maka farashi, ka san yadda kai ka biya kudin fansa ko wasu naka su yi karo-karo abinda sakkwatawa suke cewa tarbaci a zo a karbe ka. Wannan abu yana da ban takaici kwarai da gaske. Kuma na koma ma tambayar da kika yi na menene yasa haka, ina ganin ba wani dalili bane illa bakin talauci da ya buka tutu a arewacin Najeriya. Matasa yaro ya tashi, iyayensa sun haife shi, kin san kuma dama daga inda aka fara samun akasi dan arewa ne zaki gan shi yana zaune a biranen mu da kauyukan mu ma duka, ba aikin fari babu na baki. Amma leka gidansa mata hudu gare shi, yana tara tilin ƴaƴan da baya iya ciyar da su ma ballantana ya musu tarbiya. A gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske. Allah ji dan sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ba dan ya mutu ba, ya sha yin kururuwa akan wannan malamai suka yi ci a kansa, bayan shi a kashin kansa din shi ma malami ne a daya da daya cikin malaman da suke su kansa akan wannan batu da yayi. Babu wanda zai ce zai kada shi in gogawa za su yi batun malantar. Ya fito ya yi bayanan nan fiye da sau shurin masaki, amma ana watsi da shi saboda haka a arewacin Najeriya kusan kowa kika daga na yi maganar manyan kujeri da yan arewa suke kai wanda suka shafi tsaro, amma ake fama da matsalar tsaro. To shi kansa talaka ma da yake kauye shi ma ya bada gudunmawa irin tasa. Ka zo baka da aikin fari, baka da aikin baki, amma ka zo ka auri mata hudu, kana tara tilin yaya. Kuma in kin lura Hawwa, nan duniya babu inda kike zuwa kiga tilin almajirai sai a arewacin Najeriya. Duk wannan din shine ummu na bai san ba wani abu ba. In ma wani guri kika je kiga tilin almajirai, bincike su sannan a hankali zaki gane cewa yan asalin arewacin Najeriya ne. Saboda haka matsalolin suna da yawa, kuma kusan kowane dan arewa ya ba da gudunmawa irin tasa wajen tabarbarewar al'amura.
To malam mai gari, akwai wani dalili sabanin haka da kake ganin yake kawo ya kawo ma matsalar tsaro a Najeriya musamman ma a yankin arewa?
Da farko dai matsalar tsaro a arewacin Najeriya za mu danganta shi da jahilci. Don ka duba a cikin musamman wayannan masu garkuwa da mutane, za ka ga in aka kama mutum sai ka ga ya ma faɗi sunan abin da ya ma bai sani ba, kuma za ka karbi miliyan goma zuwa 20 amma ka ji an bashi 5,000 ko 10. To kaga da yana da ilimi, ya san nauyin abun da yayi. Ba zai in ma da zai yi don ya samu arziki, to ba zai yi don ya samu 5,000 ko 10 ba. To amma abun da yake kula mana kai ana shine a duk shugabannin tsaro kusan mutane 11 da za a kira su ne shugabannin tsaro a Najeriya. Guda biyu ne kawai waɗanda ba dan Arewa ba, wato shugaban Hafsan Hafsoshin na soja da kuma na sojojin ruwa, su ne kaɗai waɗanda ba dan Arewa ba. Kuma ni ba wannan ba, shugaban ƙasa ya fito ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, yace duk abunda ake nema, duk abunda waɗannan sojoji da ƴan sanda suke bukata akan harkan tsaro da suka tambaye shi ya bayar. A majalisa da muka gayyaci mai bawa shugaban ƙasa shawara a harkan tsaro, wato NSA, ya ce gwamnatin nan, gwamnatin Najeriya tunda aka kafa Najeriya ba ta taba bada goyon baya, ta bada kuɗi a harkan tsaro irin wannan gwamnati ba. Sannan sojoji ma yaga kuma in ka tabo su za su ce ba a ba su kayan yaki, ba a ba su haƙoƙinsu. To sai ka rasa ina ne matsalan take, wayin yake gaya mana ba daidai ba? Tunda an ba ku kuɗi, me yasa ba ku ba su ba? Ko akwai wani abu wanda talakawa ba su sani ba? Sai su fito su gaya mana, in akwai waɗanda suke amfana da wannan rashin zaman lafiya, sai su fito su gaya mana. In ba haka ba, me yasa shugaban ƙasa zai ba ku? Shi mai ba shugaban ƙasa shawara ya tabbatar an ba ku. Sannan kuma su masu yaki, waɗanda ƙananan sojoji da suke ƙasar, ce ba ba su kayan yaki ba. Kwanan nan har ma babban komanda ya fito ya ce ba a ba su kayan yaki, har hukunta shi akai, an rage mar mukami da kusan shekara uku. To wannan abun gaskiyar magana, sai shugaban ƙasa ya tashi. In ba haka ba, ran da mulkin ne ya fito arewa, wani dan kudu yake mulki, muna da bakin magana, me za mu ce? To in dai namu wanda muke gadara da shi, wanda kuma duk shugabannin tsaro namu ne, wanda ban tsamman za mu sake samun wannan daman, inda za mu samu gaba ɗaya daga soja, dan sandan ciki, custom, immigration, NSA, NIA, duka a ce ƴan arewa ne, sannan a ce mun kasa zaman lafiya. To wannan abun gaskiyar magana, dole mu koma dubi maganan shugabannin arewa, dole a zo a tashi. In ba haka ba, to matsalan nan za ta cinye arewa. Ran da aka ce ba Buhari, to ina gani arewan ma kanta za mu neme ta murasa.
To Malam Bashir, bari in dawo kanka, musamman ma shugaba Buhari a alƙawuran da yayi da ya karbi mulki, kusan za a ce cewa matsalar cin hanci da rashawa shine kashin bayan gwamnatin nan, amma kuma matsalar tsaro ita ce take tafiya hannu da hannu da cin hanci da rashawa. Amma har yanzu, wanda da in aka duba matsalar tsaron za a ce Boko Haram ne, amma yanzu abubuwan sai ƙara ta'azzara suke yi, ta ina aka gaza?
Ai, dungurungun ma abin nan na gaya miki ya ci tunani gaba daya. An kika taba waɗanda suke jin cewa ƴan rajin ƙaunar gwamnatin Muhammadu Buhari, ai za su ce da ba haka ake ba ƙalubalen tsaron a cewar su tafiyawa a wancan yanzu tare guzu ma'ana. To amma maganar gaskiya ita ce ba ko shakka, ba ma ba man da suke dinga tashi da, kin san da ba a masallaci ba, ba a makarantu ba, ba a asibitoci ba, ba a kan hanya ba, duk bil adaman da ya fita daga gidansa a arewacin Najeriya, iyalinsa sai sun ga dawowarsa, haka ake ciki. To yanzu ni a gani na ba wai wata nasara ce aka samu ba, domin da ba ma ba man nan tashin, ba ma ba man nan ya tsaya, abun kuma sai ya baza ma ya komo arewa maso yammacin kasar nan. Dan duk da ya taru, ana iya a ce ya taru ne a arewa maso gabacin kasar nan, amma yanzu ki duba abin da yake faruwa a arewa maso yammacin kasar nan, inda a je a samu mutane har cikin gida a tozarta mutum, wani a kashe shi dungurungun, wani a yi ma iyalinsa ko ƴaƴansa fyaɗe a gabansa yana kallo don tsabar iskanci. To wannan abu yana faruwa a daidai lokacin da in ma ƙaunarka da Buhari ta sa kana cewa an ci nasara ta rashin tashin ba ma ba mai, to yaya kake ganin abin da kuma ya baza ma ya komo arewa maso yammacin kasar nan? Amma wacce riba da aka samu, in ga ta ruguje kenan,
ana iya ce ba
kamar abin salo ya canza
kuru amma ni a gani na babu wata riba da aka samu kuma shi Buhari da kansa na tabbatar yanzu sallallami yake yi yana mamakin yadda abubuwan suka tsurkuce masa haka domin kamar yadda kika ce dai daga cikin manya-manya alƙawuran da shugaba Buhari ya wa ƴan Najeriya kenan zai samar da tsaro ya je Chatham House a London ya yi waɗannan maganganu yana ga mu al'ummar duniya cewa idan har ya samu gwamnati to al'ummar duniya sai dai su tunanin wata kasa ba Najeriya ba amma yanzu duk idan duniya gaba daya yana Najeriya musamman al'amarin tsaro
to Mai gari
dan majalisar wakilai daga jihar Taraba ya kamata gabatar da shi haka Kasimu kaji irin abun da Bashir Baba ya faɗa cewa tankar ta gwamnatin shugaba Buhari ta gaza ne kai me zaka ce kan wannan
gaskiyar magana mu a arewa maso gabas a inda na fito ba za mu ce ta gaza gaba ɗaya ba gaskiya don mun ga canji to akwai lokacin da aka kai shekara biyar ba yi jam'in magariba isha da asuba a Borno State ba da jihar Borno da Yobe da bangaren Adamawa in muka tashi diga nan baka isa ka tashi kai kai Maiduguri rana guda ba dole sai ka kwana a hanya annan gadan numan muna kai awa 6 ko 7 anan checkpoint na kan gada ba za mu ce Allah wadai gaba daya ba gaskiya muka yi haka wato mu yi wa Allah butulci sannan kuma shi shugaban kasa ba mu mar adalci ba amma gaskiyar magana shine waɗannan shugabannin tsaro na yanzu da lokacin da suka shigo sun shigo da hazaka sun yi kokari sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa amma yanzu sun gaji basirar su ta kare ba su da wani sauran abin da za su iya tabukawa dan Najeriya shi yasa muke kira da a canza su a kawo wani sabon zubi su kuma su zo su irin nasu rawan mu gani
Malam Bashir kamar yadda ya faɗa kana ganin idan aka yi hakan za a iya samun mafita
za a samu mafita mana shi shugaba Buhari in muka dubi tarihi ai ya taɓa mulkin soja a ƙasar nan shekarar 1984 zuwa 85 inda aka samu ƴan uwansa sojoji suka kifar da shi a dalilan cikin dalilan da suka bada har da cewa shugaba Buhari mutum ne mai gardama da shigen taurin kai baya karɓar shawara to watakila abinda muke gani yanzu yana nema ya gaskata wancan magana da waɗancan sojoji suka waɗanda
amma bakin baba ai a lokacin ana cewa kamar shi marigayi tun zai iya wannan dama mai zafin ba wai shi shugaba Buhari bane kawai shi shugaba Buhari dama can yana da zuciya irin tabbarin tsarin mulki da koda na sojan ne ma yi aiki da kansa babu tsananta ba mamaki yana tunani shi marigayi tun da idaya wanda ya fiye zafi fiye da shi Buhari
a wannan haka ne to ai ko ina ma shugaba Buhari aiki in ka lura ba shi ne yake shugabancin ba maganar gaskiya kenan shi mafi yawanci hoto ne yanzu ga shi da kanka ka faɗa lokacin da yawancin mulki na soja tun da idabuwar mataimakinsa shi ne ya tafiyar da kasar nan shi ne mai zafi-zafin bayan wannan ai ya yi aikin PTF ko a wannan lokacin su Salihu Zazo suka tafiyar da wannan hukuma ta PTF yanzu kuma an fito yan jarida kun faɗa cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba
idan muka faɗa
yan jaridu in kai baka faɗa ba wani ɗan jarida ya faɗa
gani da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda a yau muke tattaunawa akan al'amuran tsaron Najeriya. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Yanzu kuma an fito ɗan jarida kun faɗa cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba.
Idan muka faɗa.
Ɗan jarida, in kai baka faɗa ba, wani ɗan jarida ya faɗa. Suna nan da ya ba kai kaje ne ɗan jarida a
Najeriya. Masu sharhi na ɗan jarida ba shi da ikon yanke irin wannan hukuncin aiki.
To za mu ce, amma dai da ɗan jarida ake amfani a yayata batutuwa in sun taso. Saboda haka mu je ba ku ba ɗan jarida suka faɗa, amma ɗan sun faɗa ta hanyar ɗan jarida. Cewa ba Buhari ne ke mulki ba. Mai ɗakin shugaba Buhari ta fito ta koka ta bara, ta ce haka ne. To ta fito ta bara ta ce ba mai gidanta ne ke mulki ba. Aka ce a fita batunta. Duk wanda zai fito ya faɗa sai a ce ƙarya yake yi. Sai muka waye gari muka ga mai bema shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro Baba Gana Mangunu ya rubuta takarda ma hafsoshin soja da sufeto janar da 'yan sanda cewa kar ya ƙara jin sun karɓi umarni daga wani umbashi ba. Kaga in ba shi ba sai ko shugaban kasa. Abinda ya fito ya faɗa kenan. Kaga wannan ta tabbatar da maganganun da ake cewa musamman da yake maganar tsaro ce ta ko kai makuwa ko ina a kasan nan. Wannan bayani ya fito a fili cewa ba shugaba Buhari ne yake bema hafsoshin sojan nan umarni ba. Saboda haka har ko yaushe bu shugaba Buhari abu ɗaya yake da shi Buhari. Babu yadda za a yi kaga kayan sata ka ce waɗannan Buhari ne ya sace su. Amma bayan wannan ka kyale Buhari. Gaskiya ba magana mulki ba iya shi ba, iyakar gaskiyar magana kenan.
Wato Bashir Baba, kusan zan iya cewa kai mai sharhi kan lamuran yau da kullun ne kuma ba dan siyasa ba, amma shi Kasimu mai gari dan siyasa ne kuma dan jam'iyyar ADC mai mulki. Ban san me zai ce ba, watakila zai yana da ra'ayi kan wannan abin da ka faɗa.
Wato gaskiyar magana a iya sanin mu. Yan Najeriya sun zabi shugaban kasa Muhammadu Buhari, an zo dandalin Eagle Square an rantsar da shi a matsayin shugaban kasa. To in ka ga wani yazo ya ce mana ba shine shugaban kasa ba, zai ba mu wani hujja wanda zai gamsar da mu akan cewa muna da wani shugaban kasa daban wanda muka zaba. Don haka mu a iya sanin mu shugaban kasa na Najeriya shine Muhammadu Buhari wanda muka zaba kuma aka rantsar da shi, wanda kuma muke gani duk wani takarda da zai tura na dawoni a gwamnati shi yake turawa kuma da sa hannunsa ake yi. Don haka ni a iya sanin na shugaban kasa ɗaya muke da shi a Najeriya kuma shine jiran Muhammadu Buhari.
Amma Kasim Rigari, kuna ganin tasirin shi shugaban Muhammadu Buhari yana yin abubuwa da su ne muradun dama da yasa kuka yi campaign kuka canza jam'iyyar PDP bayan ta shekara 16 tana mulki?
Ai, na gaya ma yanzu yadda ka tambaya, kuma na gaya ma akwai abubuwa da in muka ce ba su yi ta daidai ba ko ba a samu canji ba, bumar adalci ba, kuma mu akalla Allah ma mu mai butulci. Amma shi ma dan adam ne, akwai wasu mutane da ya bawa appointment ko mukami waɗanda su ya kamata su yi, dama ba wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da shugabanci da sahabbai. Don haka mutanen da ya ba dankawa amana su suke cin amanar mu. Ba abunda ba amana ba a Arewa. In ka duba harkan mulki, ka dubi Northwest, Arewa maso yamma ko duk ministoci da aka bayar a nan, ministoci guda tara duk manya-manya ministoci ne. Amma su me suka mana? Shi ne tambaya. Ba abun da ba amana ba.
Wato Kasimu, akwai wani abu da na so na yi tambayawa. Yawanci mutane suna magana salon da shugaba Buhari ne watakila ya ɗauko. Ka san da PDP ita idan mutum ya gugurmaya a jiha ko ya tsaya takara bai nasara ba ko babban ɗan siyasar jiha, shi ake zaɓowa a bashi minista ko wasu manyan mukamai. Amma shi a nasa salon na shugaba Buhari shi yake zaɓo mutanensa da kansa. Watakila wasu ma ba su fiye zama a jihohin da aka ɗauko su ɗin ba.
Ai, dama abun nufi shi ne wanda ya wahala a saka marko. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ko ya san shi da jam'iyyar CPC ko ai ta ce jam'iyyarsa. To a cikin ministoci a Arewa kadai ya dauki ministoci 11 waɗanda ɗan jam'iyyar CPC ne, waɗanda muka yi tafiya da su tun farkon tafiya har zuwa yanzu. Don haka tunda ya basu su haƙƙi ne, kuma su suka san mutanen da aka yi tafiyar nan da su. Haƙƙi ne su minista, shi yake rubuta memo na ba da appointment na chief executive, shi yake bada yake list na board. in me yasa ba za su yi wa mutane sauran mutane da suka yi wa tafiyar nan wahala ba to haka in zaka zarga su ka zarge su shi yayi abin da zai iya yi ba zai iya bawa kowa ba ba kowa kuma zai iya samu zarafi ya ganshi ba kuma kai ka sani a aikin ka yanzu haka kana iya mantawa da wasu abubuwa dare a ce mutumin da yake dauke da duk kasar Najeriya a kansa don haka waɗanda muke tare da su su din su suke zalunta mutane mu
Bashir baba ka ga musu da abinda Kasim mai gari ya faɗa ko kana da ja
ko kadan ina da ja ba ko shakka shugaba Buhari shike da hurumin ya nada waɗanda zai yi aiki tare da su kuma ya nada amma kuma me yake faruwa waɗanda suke ce masa amanar bai sani bane in ka lura bayan nan an fito ana zargin musamman mutanen arewa masu kiran kansu manyan arewa suna zargin minista Babaraji Tunde Fashola da cewa manya-manyan ma'aikatu da aka hada masa guda uku da farko ma'aikatar ayyuka ma'aikatar gidaje da ma'aikatar wutar lantarki an ce yayi watsi da arewacin Najeriya bai sina nama arewa komai ba to shin waye ne ya nada Fashola din nan ka ce min shugaba Buhari dan arewa wane ne yake da hurumin ya tsawatar ma Fashola idan ya baudi shugaba Buhari waye ma yake da hurumin ya sallame shi aiki dungurungun idan bai gamsu da abin da yake ba ko kuma ya gane ne ya ne masa cin amana shugaba Buhari duk bai ba hafsoshin sojan nan da ake magana da yake babban kalubalen da yake fuskantar mu yanzu shine na tsaro tunda mun kai matsawar da a Najeriya yanzu talakan Najeriya ya daina neman gwamnatin Najeriya ta masa hanya ya daina neman Najeriya ta bashi ruwan sha ya daina neman gwamnati ta samar ma yayansa makarantu da asibitoci duk dan Najeriya daina neman gwamnati ta masa wannan abin da dan Najeriya yake cewa shine gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabinsa ta yi abin duk da take iyawa ta samu ya zauna lafiya ba tare da an kashe shi ba ba tare da an yanka shi ba ba tare da an zo an yi ma iyalinsa an tozata shi a gaban iyalinsa ba ba tare da an sace shi an tafi daji da shi ana karbar kudin fansa ba wannan bala'i da me yake ma
asu mai gari a karshe me zaka ce tun yanzu kusan abin da ya saura shine cinkarar zaben a 2023 a yadda kuke tafiyar nan kuna hango kuna da nasara kun cimma nasarori me za ku faɗa wa masu zabe in kuka zo sake neman takar
to akwai abubuwan faɗe da yawa kai ka sani kowa kuma ya shaida tun da aka kafa Najeriya ba a samu gwamnati da ta bada interventions na tallafawa mutane irin wannan gwamnatin ba babu ita kuma
ne bai kawo gare ni ba tallafa
dama cikin mutane miliyan 20 miliyan 200 ba zai yi ba kowa ba don Allah da yake da zai iya bawa kowa cikin kyallawar ido shi ma sai bawa kalida shi yasa duk Najeriya cikin mutane miliyan 200 da wani abu shugaban kasa da yadda ya ga dama sai ya kowa ya zama shugaban kasa a garin su don haka sannan ai APC ba sai an fada ba kuna ganin aka ce ta inda baki ya karkata sannan yawo ke zuba kuna ganin yadda mutane suke tururuwa diga gwamnati yan majalisu kuna ganin yadda suke tururuwa suke shigowa jami'ar APC wannan shi yake nuna ma tabbas in Allah ya da ba kawai ana jiran ranar zabe ne a ce ga wanda ya ci primacy ya zama shugaban kasa
wani dama babban dan PDP tuna tarihi da ya ce PDP jirgin annabi Nuhu ne duk wanda bai shiga ba zai halaka wata kila kasin magana da kike so ka faɗa kan APC kenan
ba zan wannan irin wayannan maganganun ba amma dai ai ka gani aka ce juma'ar da za ta yi kyautun ranar Laraba tunda ka gani gwamnoni sun fara barin jam'iyyunsu suna shigowa yan majalisa suna barin jam'iyyunsu suna shigowa to wannan yana nuna yana kara tabbatar mana da cewa jam'iyyar APC Allah ya dama
wato duk da kidan mu nan ga APC ko da yake ba damu zan cewa duk wanda zai tallata ta sai ya kawo maganan shugaba Muhammadu Buhari irin manufofinsa irin muradunsa har yanzu ba a sake samun wani mataimaki ko mai tsarin irin shugaba Buhari bane da za ta ce to ka ga da shugaba Buhari da irin su wane wane kullum sai ka ji sai a ce yadda aka gamsu da mulkin shugaba Buhari amma ba a kawo wani mutum na daba
kaman wanne kake nufi don shugaban kasa biyu ne
in aka zo tallata jam'iyyar APC saboda kaga ko zaben 2015 an ci zaben nan ne da karfin shugaba Buhari da yawan mutanensa. A 2019 nan ma an ce saboda gamsuwa da aka yi da shugaba Buhari. To sauran mutanen kaga kai ma kasu mu da zuka ce akwai jan aiki ba sa yin abubuwan da suka dace.
To ai duk wanda yake da uba ba zai tinkawa da uban wani ba. Muna da shugaban kasa Muhammadu Buhari shine uban mu, laifi ne don mun tinkawa da uban mu. Eh? Ai ban ga laifi ba don wani dan jam'iyyar APC ya tinkawa da Buhari. Mutum ne da ne ya tinkawa da uban shi. So ba wani abun wani abu madana bane
aka yi. Idan shugaba Buhari ya tafi to wai dai ne sabon shugaba Buhari dan kowa yana da ai waɗanda yake so ya bari a bayan su gaje shi a irin ayyukansa.
To ai ba a sallaka kogin ba an kai ba. Ran da muka kai bakin kogin za mu sallaka.
Kasimu mai gani kuwa mun gode kwarai mun tattauna da dan majalisar wakilai daga jihar Taraba. Kasimu mai gari sai kuma Malam Bashir Baba wanda zan ce da ɗan jarida ne amma yanzu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum inda ya fi ƙarfi kenan. Malam Bashir Baba mun gode kwarai. Awaki ma za ki gaida jama'a. Mun gode kwarai.
To ni ma ina godiya kuma da fatan idan muka ƙara gayyatan ku za ku zo mu samu mu ƙara yin wata doguwar tattaunawa tare da ku.
To a madadin su gaba daya na ku Nasiru Adamu Alika yake cewa wassalamu alaikum.
Kuma ya haɗa mana shirin baki ɗinsa da ma dai dukkanin abokan aikin da suka bada gudunmawa.